Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Yau Laraba 16 ga watan Fabrairu shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa kwamitin tantance asarar rayuka da na dukiyoyi a sanadiyar rikicin Ogoro ya miƙa rahotonsa ga shugaban ƙaramar hukumar. Muna kuma tafi da shirin ciwon ya mace wanda Aisha Ma'azu za ta gabatar da kuma sharhin jaridun ƙasar Kamaru. Amma bari mu fara da kashin farko na labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatar an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden a ranar Talata ya ce Amurka ta yarda da cewa akwai yiwuwar har yanzu Rasha na kokarin mamaye Ukraine, sannan ya buƙaci shugaban Rasha Vladimir Putin kan ci gaba da tattaunawa ko kuma ya fuskanci sakamako mai tsanani. A ranar Talata, Putin ya ce a shirye yake ya tattauna da Amurka da kuma kawayenta na kungiyar tsaro ta NATO game da girke makamai masu linzami da atisayen sojoji a Turai, bayan da Moscow ta ba da sanarwar za ta janye wasu sojoji daga bakin iyakarta da Ukraine. Kakakin fadar White House Jen Psaki ta ce Amurka da NATO suna fatar za a rage sojojin masu yawa. Babban sakatare janar na NATO Jen Stoltenberg ya faɗa wa manema labarai cewa babbar kungiyar ƙawancen soji da ƙasashen yamma ta yi maraba da alamun da Moscow take nunawa cewa kila za ta ci gaba da tattaunawar diflomasiya game da batun tsaron Turai da kuma tankiyar da aka yi game da Ukraine da janye sojoji nesa daga bakin iyakar Ukraine. Kakakin ma'aikatar tsaron Rasha Igor Konashenkov ya ce za a ci gaba da babban atisaye kusa da Ukraine, amma kuma bataliyoyi na gundumomin yamma da kudu sun gama atisayensu sannan sun fara komawa sansanoninsu. Sai dai nan take ba za a iya tabbatar da janyewar tasu ba. Babban jami'in gudanar da ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya ya yi gargadi a ranar Talata cewa miliyoyin mutanen Yemen na cikin hadari yayin da kudaden tallafi ke shirin karewa. A watan Disamba, shirin samar da abinci na duniya ya rage adadin abinci da zai bayar zuwa ga mutum miliyan 8. Martin Griffith ya faɗa wa Majalisar Tsaro ta Majalisar Dinkin Duniya. Ya ce a watan Maris za a soke jirage masu kai agajin abinci da ma'aikata zuwa ƙasar. Kusan mutanen Yemen miliyan 21, wato fiye da kashi 2/3 na al'ummar ƙasar, suna buƙatar agaji. Griffith ya ƙara da cewa ba mu taɓa zaton cewa ba za mu iya ba mutane masu jin yunwa abinci ba kwata-kwata. A makon da ya gabata ya saki dala miliyan 20 daga asusun agajin gaggawa na Majalisar Dinkin Duniya zuwa Yemen. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani babban jami'in kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta AU ya faɗa jiya Talata cewa yayin da Al-Shabab take ci gaba da zama barazana ga tsaron Somalia, kungiyar ta AU tana kuma saka idanu game da yiwuwar farfadowar kungiyar ISIS. Francis Katano Jose Madeira, wakilin na musamman a kungiyar ta AU a Somalia kuma shugaban ofishin jakadancin AU a Somalia wanda ake kira AMISOM, ya ce an samu karuwar tazuma mai alaka da ta'addanci a Somalia, inda ake mayar da hannun agogo baya a tsarin zaben kasar. Madeira ya ce suna sa ido akan ayyukan ta'addanci guda biyu, kuma lamarin ya fito fili cewa suna farfadowa. Ga alama Al-Shabab tana kara kaimi domin kawo cikas a shirin zaben da ake yi, a cewar sa. Ya kuma ba da misali da harin da aka kai ranar Alhamis a Mogadishu, inda aka nufi wani ayarin wakilan zaɓe a Somaliland a zaman wani misali a halin da ake ciki.
So dan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar. Makafin nan barmu leƙa Najeriya, inda kwamitin tantance asarar rayuka da na dukiyoyi a sanadiyar rikicin garin Ogoro don karrama dattijo Peter Baba Guntu a watan Janairun sabon shekara da muke ciki ya miƙa rahotonsa ga shugaban ƙaramar hukumar ta Ogoro da ke jihar Bauchin, Najeriya, wato Mr. Iliya Habila JP. daga bocin ga rahoton da Abdulwahab Muhammad ya aika mana.
Kwamitin mai wakilai bakwai ya kai ziyara gidajen ƴan uwan mutanen da suka rasu a sanadiyar rikicin da kuma karban rubutattun bayani daga wajen jama'a da hargitsin ta shafa. Na nemi ƙarin haske daga wajen shugaban kwamitin Mr. Simon Dodo a tattaunawa mu da shi.
To abubuwan da muka binciko bisa ga yadda tsarin kwamiti din take shine mu binciko waɗanda ta dalilan wannan dan harkashi da aka samu sun an bata musu kaya, so mu tabbatar da su wane ne aka bata musu kaya kuma menene aka bata musu. Abinda aikin mu yake kenan, ko akwai wata taimako da za ta iya yi wanda za ta iya yi domin waɗannan mutane da sun samu damuwa. Kwamiti ɗin bayan da ta zauna ta yi mitin ta gane cewa akwai mutane da yawa waɗansunsu mun je har gidajensu muka dubi, da mun san mutanen mun je gidajensu muka dubi menene aka bata musu. Waɗansu kuma da mun samu dama zuwa gidajensu ba mun kira su ne suka zo gabanmu suka ba mu bayanin abubuwan da aka bata musu. Ga waɗansu kuma da ba su kusa, abin da muka yi shine mun nemi wayan number wayan su muka yi waya da su, kamar su sarkin Bauchi shi mai martaba sarkin da mun yi waya da su ne suka ba mu bayani a waya, suka tura mana abubuwan da ya baci. Da yawa ma sun tura mana hotuna, kamar wayanda an bata musu motoci ne sun tura mana hotunan motocin su inda ya baci.
Kwai rasuwa da aka ce wasu an rasa rai ko kamar guda nawa ne
yanzu haka? Akwai rasuwa guda uku da aka yi, mu kuma mun samu dama inda mun iya shiga mun shiga mun masu gaisuwan jaji domin wannan rasuwa.
A nasu jawabin shugaban karamar hukumar Bagoro Musa Iliya Habila ya yaba wa mambobin kwamitin kan aikin da suka gudanar ba tare da nuna gazawa ba, kuma suka kammala aikin kan lokaci.
Alhaji na karbi report bayan wannan abin da ya faru, wanda na tabbata da wanda suka aikata da wanda suka taimaki masu aikatawa, yanzu kowa yana da na sani. Mun gaya wa duniya rashin jin daɗin mu, na ga ya kamata mu kafa kwamiti domin mu san su wane ne wannan abu ya taba su. Ito kaga mutum na nan muhallinsa an zo an fashe masa gida, uku aka kone masa dukiya. Kaga abin da yake bukata yanzu shine menene zai samu ya ba iyalinsa da kuma masu guni. Irin wannan abubuwan ne nace a fi lura, wanda aka ɗauke ransa mun yi jaje ma mutane mun ana ta bada hakuri.
Sarkin Bagoro Malam Nuhu Tafida ya bayyana jin daɗinsa da kuma godiya wa shugaban karamin hukumar Bagoro Musa Iliya Habila sabili da ƙirƙiro kwamitin da zumar a bada agaji ga iyalan mutanen da suka yi asara a sanadiyar rikicin.
Wannan abin da shi chairman ne shine abin da ya kamata kowane gwamnati yi, yayin da ya ga jama'arsa sun shiga matsala irin wannan, kuma dole gwamnati ta ɗauki matsaya ta bi ta san mutanen da aka ji musu, wannan zai taimaka.
Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Ga gaida Abdulwahab Muhammad, yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
A jiya Talata, Birtaniya ta sanar cewa za ta ɗauki nauyin taron ƙasa da ƙasa tare da Majalisar Ɗinkin Duniya a wata mai zuwa don taimakawa wajen ganin an kawo ƙarshen rikicin kai agaji a Afghanistan, inda ma'aikatan agaji suke ganin fargabar yunwa mai tsanani ka iya kashe mutane fiye da shekaru 20 na yaƙi da ya gabata. An shirya taron ne don tara dala biliyan 4.4 da Majalisar Ɗinkin Duniya ke yi don isar da abinci, muhalli da kuma ayyukan kiwon lafiya zuwa ga mutanen Afghanistan miliyan 23, kusan rabin al'ummar ƙasar da ke buƙatar agajin gaggawa. Sanarwar ta jiya Talata ta zo ne kusan mako guda bayan da manyan tawagar Birtaniya ta kai ziyara zuwa Kabul, babban birnin Afghanistan, don tattaunawa da shugabannin Taliban game da yadda za a shawo kan rikicin ayyukan jin ƙai. An saki wasu Turkawa 'yan jarida guda uku jiya Talata, sa'o'i kaɗan bayan ɗaure su game da bada rahoton mutuwar wasu jami'an leƙen asiri Turkawa a ƙasar Libya a shekarar 2020, a cewar wani loya da kuma wani ɗan adawa. A watan Satumbar 2020 aka samu wasu 'yan jarida 5 da laifin bayyana bayanai da suka nuna takardu mai alaka da ayyukan leken asiri. An tsare su a wurare daban-daban har zuwa wata 6 kafin aka yanke musu hukunci. Tuhume-tuhumen da suka shafi labarai da aka watsa a kafofin sada zumunta jim kadan bayan shugaba Recep Tayyip Erdogan ya ce a watan Fabrairun 2020 kasar ta Turkiya ta samu waɗanda suka yi shahada da dama a kasar Libya. Turkiya ta ba da tallafin sojoji da kuma ba da horo ga gwamnatin Libya da kasashen duniya suka amince da ita, inda ta taimaka wajen daƙile hare-haren da dakarun gabashin Libya suka daɗe suna kaiwa a Tripoli, babban birnin kasar, wanda Khalifa Haftar ya jagoranta. An yanke wa 'yan jarida 2 hukuncin shekara 3 da wata 9 a gidan yari a watan Satumban 2020, yayin da kuma sauran 3 aka yanke musu shekara 4 da wata 9 a gidan yari.
A gaida Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wannan shirin na zuwa muku ne akan mitoci 17.25 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com don samun labarai da dumudumin su. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan waka. Kuma ga Aisha Mu'azu da shirin ciwon yamaci.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan lokaci kuma barka da kasancewa da shirin ciwon yamaci tare da ni Aisha Mu'azu. Jiya shirin namu ya karbi bakoncin malama Jamila Dawud yar asalin kasar Ghana da Hajiya Hafiza Usman daga jihar Kano Najeriya, inda muka tattauna akan kalubalolin da mata suke fuskanta a yunkurin ganin sun yi fice a fannonin rayuwa. Kuma mun karkare akan bayanan Hajiya Hafiza Usman, inda take cewa
saboda ba kaman da ba maza sun aure na su suka sani, matan kuma iyayensa suka sani su kinga dole da cewa samu canji da matan suna taimaka ma iyayensu kuma suna taimaka ma yaransu to wannan dole sa mata su gwaro ba sa so su zama cewa suna relying akan maza ko suna dependent akan su su musu komai ba komai ba ki ne wanda dole sai kin nema ma kanki inci ko ki karatu ko ki kama sana'a ko noma ne na jari da zaka yi sai samu kuɗi ki nema.
To daga nan za mu dora a yau ai sauraro lafiya. Kin nuna mahimmancin da ke akwai ga ya mace ta yi karatu ko ta nemi wani abu na dogaro amma kuma aure yana jawo mata cikas.
In ka lura sai ga akwai zawarawa akwai matan da mazajen su suka rasu suka bar su da ƴaƴa da yake ba ilimi ba sana'a ba komai inde ba a samu mutum adili aka linka mai arzikin su yayi aiki da shi sai kaga arzikin ne shi ya lalace kaga mace ba komai ba ilimi koda an bata arzikin mijinta ne ko an ba ita da ƴaƴanta ne arzikin duka lalacewa zai sannan akwai wanda mijin ma ba wai yana da shi bane ana rayuwa ne na hand to mouth sai sa in miji yau ya fadi ya mutu sai su shiga halin kakani kai sai irin wa'anga masaloli ya kamata mu duba muna magancewa kuma in mace na kokarin ta samu ilimi ko ta yi koyi sana'a mu sani akwai pricing da maza ke biya su ma in dai mace aure ne komai cikin rayuwa akwai pricing da mutum ke biya in muka lura bangaren ma'aurata.
Haji Hafiza,
game da mace da aka sake ta tana da ƴaƴa kuma ita ta dauki nauyin ƴaƴa da kuma mace da mai gida ya mutu ya bar ta da ɗa ko ƴaƴa gaskiya babban aiki ne so kin ga dole mace za ta tashi ko tana so ko ba ta so to ta halin kakata nema ta ba yaran nan saboda tana nema ta rufa ma kanta asiri saboda wasu ƴaƴan ba su da fahimta ko ya kai ka ganar da su ba za su gane ba
to kin ga da yaro ya je shiga wani hali wanda ila mahaifin ya dan bata su da kashe-kashen kuɗi sai ki gani baya iya coping sai zama maka damuwa dole sai ka nema ka meeting up koda ba za ka meeting up ga fully abinda baban yake mai ba za ka so ka yi meeting up wani daga ciki saboda ka kare mutunci shi ba wai it's easy bane gaskiya is something that is very difficult ka zama single mother ko kuma a widow da ɗa kuma ba wai ba su da ƴan uwa ba wanda ya rasu ko kuma zan ce baban ƴaƴan ba shi da ƴan uwa ba amma su ba su da niyya su taimaka da yawa su za ki gani abinda suke nema gadan ka kawai suke bukata so ba za su kula da ƴaƴan ba sai an samu masu tsoron Allah masu imani wa shine zaki gani sun sa maka hannu su ce okay to za su kira ah wane yana makaranta fa ya butun kudin makaranta ya akai koda da gado akai kamata amma sai kiga zamanin yanzu zumuncin nan ya kare abinda ake bautawa shine kudi
to maza dai su aka sani da daukan noyin iyalansu amma bayanan ki ya nuna cewa wani lokaci yunkurin mata na fuskantar tasgaro sakamakon irin nauyin da maza suke dora musu
in dai ka aure mace mai aiki ya kamata wasu abubuwa gaskiya kana daga mata kafa saboda bai yiwuwa a ce mace mai aiki ta zama kaman a total housewife bai yiwuwa isa ya kamata ka dandaga mata kafa wasu ababa kana overlook in ba haka ba ba za a ci maguri ba in kuma ka kiya she kaga ta masu ta gaji koda za ta kai inda take son ta kai kan ta kai an galabaita an wahala in ba yi sa'a ba ma ta kasa kaiwa wurin saboda an samu maza da yawa wani matan shi malamin makaranta ne wani matan shi ma'aikaciya ne ya san ga aikin da kai take ga lokacin da take zuwa aiki ga lokacin da take tashi wani she ya ce a ni karfe 3 da yamma nake son ki dawo gida tana mai gida mu karfe 4 muke tashi tace a ni dai karfe 3 nake so kaman you are asking for the impossible she saurin aiki an ba yi sa'a ba she a sallame ta akwai wanda matan shi ta shirya za ta aiki she ce a ina son ki dafa min farin shinkafa kuma lokaci ya kai za ta fita she sa muke ce ya kamata a riga daga musu kafa yace a ba ka ce kaza kake so na dafa a na saki hankali na farin shinkafa nake so wani gashi lokacin karatu na ko lokacin aiki na gashi ka ji ya ce a tankan abin da kike yi yafi auren ki muhimmanci to inda suke kai maudu'in kenan she kaga an bari mace ta masu ta galabaita bata san yanda za ta yi ba in ta ki yi a tuhummance ta dama mata masu ilimi dama mata masu karatu dama mata ma'aikata su ne ƴan ma'aino my right su ne ba su biyayya su ne ba su kaza ma mazajen su irin masalolin da mata ma'aikata ke samun kenan, kuma ba voices, ba wanda za ta fito ta yi magana, saboda ana tsoron a ce mata sun zo suna claim wasu ababen da bai kamata su claim ba.
Haji Hafiza, a bayaninki na baya akin ambato matan filato, ko zaki mana karin haske akan matan filato da kuma kasancewar ke ba yar filato ba, ya akai kike bar mana misali da yan filato?
Yayi magana matan filato sabili da ina ga yanzu ce rabin rayuwa na a can na yi shi, kuma ina da kawaye da yake yan filato ne su na ga inda suke kokarin nema.
Amma a yanzu kam da yawa da na sani maza yan filato da kuma abokane yan uwan abokane na da na sassani suna kokarin neman nasu, suke har yanzu mata da yawa a hada da filato da ba filato ba, zaki gani su suke nema su rufa ma kansu asiri, mazan ko sun nema suna ma kansu.
Naturally matan filato su Allah ya yi su masu san neman na kansu ko ta halin kaka. Wannan ina da abokane da zan yi shaida akan su, saboda kin san a family and akwai competition, a society akwai competition, so guri ne da suke so su ga cewa kasu zama abin dariya a gari.
Hada aikin gida da neman na kai abu ne mai nauyin gaske, kina ganin wannan na daga cikin abin da ke janyo koma bayan mata?
Wani sa'in ba a samun support a gida, ba encourage a gida, to da ana saura da rashin encouraging ne kawai, discouragement din kawai ne, ba a mara ma mutum baya da ana saya daidai wannan kawai ne, da ya dai sauki don wata Allah ya riga ya yi ta, ta tunta san abin da ta saka a gabanta tana son ta yi. To amma wani sa'in ana hadawa kuma ne da kuma me kokarin a ga an taushe an hana ci gaban. Akwai wani baba yanzu aka ya riga ya kasa ma kanshi da zaran yar shi ta kare secondary, senior high ko junior high, aure zai mata, ta so bata so ba, tana da kamun kai bata da kamun kai, ya dace ta yi aure wannan shekarun bai dace ta yi aure wannan shekarun ba, shi dai aure zai mata kawai, saboda karatun ma ba wani amfani yake da shi ba, za ta yi karatu ta yi jami'a ta yi menene ta gama ta je ta kare a kitchen. To ni dai a takaice ina ganin kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya fadi, wai hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, shin wa'anda suka sani da wa'anda basu sani ba sun zama daidai kuwa? Ai ko kitchen ta shiga da ilimin ta, ai gara ta shiga ilimi a kitchen da ilimi, akan ta shiga ilimi ta shiga kitchen da jahilci, saboda jahilci babban cuta ne, jahilci babban ciwo ne a ta tarbiyyar yara, ana bukatan ilimi, da ilimi ake tarbiyyar da yara, da ilimi da wayewa da shi ake tarbiyyar da yara. Shi yasa irin gwagwarmaya da irin challenges da mata ke fuskanta kenan, kaga mace tana son ta yi karatu shace a aure za a miki, kaga mace tana karatu akwai masu boyewa su je makaranta saboda mazajin su sun hana su.
Haji Hafiza, mun dawo gare ki.
Mace da za ta ce tana jira sai mai kuɗi, tana neman gidan sauki ta zama queen, zauna ta nada kafa inda hali a mata tausa, a sa ruwan wanka, a yi mata komai, inda hali ma a sa mata kaya a mata wanka. Kin ga irin waɗannan matan, kin kika kula sai kiga sun kare a cikin matsala, saboda ba su da niyan komai. Kuma ta haka sai kiga maza mayo da rani za su zo at the end of the day, za su iya zuwa su yi hayan mota, za su iya zuwa su yi hayan sutura har turare. Akwai labarin da na ji haka, sai ya aure ki sai kiga cewa komai ƙarya ne, har gidan haya za a je a nuna a ce gidan da za a saki ke, zai iya ma ya biya kuɗin hayan shekara ɗaya. To shekara ɗaya nan na ƙarewa za ku koma ku soma from the scratch. Ke kuma ki riga kin ayyana mu ranki cewa fa ke fa mai kuɗi kike so, sai kiga sai ki nema saki ko kuma ki yi abin da zai sake ki, saboda ki fita ki je ki dada neman mai kuɗin. To me yake jawo haka? Saboda duk mace da take da tawakkali ga Allah, wanda Allah ya bata shine nata. So wani maganan kina jira Allah ya baki mai kuɗi, in kika aure shi komai ya zo miki ta gidan sauki. There's no food for a lazy man. Sai dai in ba hanya ne da zaki fita ki nema, wannan is understandable. Amma wai a ce sai ki ce a'a sai ba zaki nema ba, to akwai matsala. Sai kiga irin waɗannan matan daga baya za su ƙare, wata zaki gani ta shiga wani irin rayuwar da za a dinga kai su turai da meme. Amma in kika ji irin abin da kuma suke yi, wallahi tallahi ba za ki sai su ne biyar ba.
To mai sauraro, gashi mun koro gangara amma kuma lokaci yayi halinsa, amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe in Allah ya yarda za mu dawo da ci gaban shirin. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da bakin namu,
sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abo, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar mu wani lafiya.
Yanzu kuma sai sharhin jaridin ƙasar Kamaru.
Jaridar kamunci din Allah ta labata mana cewa kasar Kamaru ta kammala alƙawarin da ta dauka a idanun duniya na kawo ƙarshen wasan cin kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka a karo na 34 wanda kasar ta gardi ƙasashe guda 24 domin fafata wannan gasar. Sai dai karon farko kenan da kasar Afirka kwaya ɗaya ce da ta fara karɓar irin waɗannan ƙasashe a guda 24. Kuma an kammala gasar cikin annashuwa da jin daɗi. Sai kuma jaridar Mutation ta ƙasar Jamhuriyar Kamaru wanda ita kuma ta hango mana cewar hukumar zaɓe na ƙasar Jamhuriyar Kamaru election Kamaru mai zaman kanta ta fara gudanar da ayyukanta na sabunta ƙuri'un al'umma a faɗin ƙasar ta Kamaru baki ɗaya domin dumfarar zaɓe mai zuwa na gama gari. Sai kuma jaridar Economy ta ƙasar Kamaru ta kuma ta ce akwai alamar cutar muran tsuntsaye a jihar yammacin ƙasar Jamhuriyar Kamaru wanda yanzu haka masu sana'ar kiwon kaji a gonakansu al'amuran zai iya shafar su musamman ma wajen karyar tattalin arzikinsu. Sai kuma jaridar Economy har ila yau ne ta sake yi mana bayani kan cewar a jihar Arewa mai nisa na ƙasar Jamhuriyar Kamaru gwamnatin ƙasar ta ware zunzurutun kuɗi har sefa miliyar 19 domin gina hanyar Marwa zuwa Buturwa da ke can jihar ta Arewa mai nisan domin inganta rayuwar al'ummar waɗannan ɓangaren. Jaridar Yanayi kuma ta bayyana mana cewar darakta zanar na hukumar ruwan shan ƙasar Jamhuriyar Kamaru kamata Musta Javed Balanga ya yi alkawarin gina waɗansu katafaren bohol-bohol a garuruwa da ke ƙasar Jamhuriyar Kamaru domin sauƙaƙa wa al'umma amfani da ruwan sha mai tsafta waɗanda suke ayyukan yau da kullum. Jaridar Horizon kuma cewa ta yi an kammala wasan akon a ƙasar Jamhuriyar Kamaru wanda shugaba Biya ya yi alkawari za a gudanar a faɗin ƙasar baki ɗaya. Kuma shugaban ya yi alkawarin cewar za a kama duk waɗanda suka yi almundahana da kuɗaɗen da aka ware na musamman don aiwatar da ayyuka na gari a wasan na akon. Shugaban ya umarci hukumar da ke kama masu yi wa tattalin arzikin ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta amince bayani cewa su ci gaba da gudanar da ayyukansu na ba sani babu sabo. Za mu kammala shahidin namu na wannan makon ne da jaridar Le Jour ita kuma shagube ta yi kan yadda kamfanin sadarwa na ƙasar Jamhuriyar Kamaru Orange masu zaman kansu suke ƙara tsawwalawa al'umman ƙasar ta Kamaru tsadar yanar gizo-gizo a faɗin ƙasar baki ɗaya. Hanya ta ce ya cancanta a yanzu haka 'yan ƙasar Kamaru su samu garabasa na amfani da data da suke yi a faɗin ƙasar baki ɗaya. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden a ranar Talata ya ce Amurka ta yarda da cewa akwai yiwuwar har yanzu Rasha na kokarin mamaye Ukraine, sannan ya buƙaci shugaban Rasha Vladimir Putin kan ci gaba da tattaunawa ko kuma ya fuskanci sakamako mai tsanani. Babban jami'in gudanar da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗi a ranar Talata cewa miliyoyin mutanen Yemen na cikin haɗari yayin da kuɗaɗen tallafi ke shirin ƙarewa.
Masu sauraro, nan mun kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu kan a madadin Hanifa Kabir Isa da ta tayani gabatarwa, sai Solomon Abu wanda ya haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa a wuni lafiya.